إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA a garin Azarai a jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 43 a wannan yammaci na Alhamis 18 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2021 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna takaitaccen bayani dangane da sulhul hudaybiyya wanda mawallafin wannan littafin ya kawo shi a matsayin misali na uku cikin misalai da suke fito da yanda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine ya dinga kawo mana gaba gaba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kukuwan da annabi ya fita daban-daban duk zaka tarar sayyidina Umar yana tare da shi kuma ambatansa zai zo a cikin yaki din to har gabar har yazo gabar sulhul hudaybiyya wanda yake so ya fito mana da yanda sayyidina Umar ke lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine gabanin mu shiga mu karanta wannan misali da ya kawo cikin wannan littafi sai muka ga cancantar mu takaitaccen bayani dangane da sulhul hudaybiyya dan mu san shi to mun dauko bayani a halkar da ta gabata ba mu karkare ba sai lokaci ya cin mana mun je kan gabar da bayani ya kai mu dangane da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya isa ariyan Hudaybiyya raqumarsa ta gurfana ta kita ta miƙe a ci gaba da tafiya wasu riwayoyin suka bayyana cewa in an tada ita an fiskantar da ita wani bangare daban bangaren da ba a nan Makka take ba sai ta zabura za ta kama hanya amma an karkatar da ita ariyan inda Makka yake sai ta turje ta kwanta ta ki tafiya to anan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke cewa raquma alqaswa ana mata laqabi da alqaswa ta gurfana ta turje ta yi taurin kai Annabi yace a ba haka bane ba dabi'at ta bace ba dabi'at ta bace turjewa da taurin kai inda aka buƙaci ta nufa ta ki Annabi yace ba dabi'at ta bace tunda dabbar sa ce ita yake hawa yace kawai abin da ya kange ta shine irin abin da ya kange giwan Abrahata lokacin da yazo zai rusa ɗakin Ka'aba me ya kange giwan Abrahata Allah madaukakin sarki ko Allah ne kange ta ya hana ta ta shiga garin Makka saboda gari ne wanda yake da alfarma a gurin Allah madaukakin sarki to sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam raqumarsa kasuwa ita ma Allah madaukakin sarki ne ya kange ta ya hana ta shiga garin Makka. To anan annabi ya fahimci kan al'amarin, ya fahimci Allah baya da nufin annabi ya shiga Makka, saboda idan annabi ya shiga Makka akwai yuwar mushrikai su daga makami za su yake shi su hana shi yayin umra, annabi kuma ba zai sa ido ya kyale su ba. To kaga sai a wayi gari an samu yaki cikin garin Makka, yaki kuma cikin garin Makka abu ne wanda yake hananne, an haramta yaki cikin garin Makka. To saboda wannan hikima sai ta sa Allah ya hana raqumar ta tashi a tafi a shiga, saboda kar aje a zubda jini cikin garin Makka. Gari ne wanda yake mai alfarma, gari ne wanda yake harami, tunda Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai ya sanya garin Makka ya zamanto mai alfarma, kamar yadda yazo cikin hadisin da Imamu Ahmad ya fitar cikin Musnad dinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah harrama Makkata yawma khalaqa as-samawati wal ard. Allah ya sanya garin Makka ya zama harami, wato gari mai alfarma wanda aka hana yin yaki, aka hana zubda jini, aka hana a tsoratar da wanda ya shiga ciki, fa man dakhalahu kana amina, duk wanda ya shiga garin Makka ya zama amintacce. To garin Makka ya Allah ya sanya shi ya zama gari mai alfarma, mai albarka, mai aminci tun ran da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai. To shi yasa wannan raquma ta annabi Allah madaukakin sarki ya hana ta wuce ta shiga garin Makka, saboda abin da zai iya biyowa baya na zubda jini, wanda kuma ba a so a zubda jini a cikin garin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ai yaje yayi fathu Makka shekara ta 8 bayan hijira ko? To fathu Makka da aka yi ba a zubda jini bane, an zubar da jini, an yaki waɗanda suka yi taurin kai, sannan kuma akwai adadin wasu mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyana, yace duk inda aka gansu a kashe su, ko da a jikin ɗakin Ka'aba aka gansu suna manne da ɗakin Ka'aba a kashe su. Kaga kuma duka a cikin garin Makka ne. Kenan wannan za a ce ya saba manufa da Allah madaukakin sarki ya sa na hana yaki ko zubda jini a garin Makka. Ya tabbata a cikin hadisin da Abu Huraira ya fitar da shi cewa lokacin da annabi ya zo fathu Makka, bayan ya yi fathu Makka, washe gari kabilar Khuza'a sai suka je suka samu wani mutum cikin kabilar Lay sai suka kashe shi, saboda a baya kabilar Lay ta kashe musu ɗaya daga cikin ɗan kabilar su, kabilar Khuza'a. Kenan sun yi me? Sun ɗauki fansa. To sai labari ya iske annabi cewa ga abin da Khuza'a ta yi, annabi yau ya yi fathu Makka, washe gari su kuma suka yi wannan abun. Kuma mun san a bisa ka'ida da Laraba suke tafiya a kai, sun san kiman garin Makka, ba sa taɓa mutum, ba sa zubda jinin mutum a garin Makka. Mutum aka ce za a wayi gari yana ganin makashin mahaifinsa a cikin Makka, amma ba zai kula shi ba, saboda yanda suke ganin kiman garin Makka. Zai tafa kwansa har sai ya fita daga haramin Makka, sai bi shi ya kashe shi ya ɗaufansa. To sai aka wayi gari ga kabilar Khuza'a a cikin garin Makka ta kashe wani ɗan kabilar Lay. Labari ya iske annabi. Annabi sai abin ya taɓa zuciyarsa, ya ce karfa al'umman nan su ɗauka yaƙin da na yi jiya na fathu Makka, kar su ɗauka yanzu an buɗe ƙofa. Tunda da a yi tun ma kafin zuwan musulunci ba a taɓa wani a cikin garin Makka a zubda jininsa. To amma da annabi ya zo ya yi fathu Makka yau, washe gari Khuza'a, ƙabilar Khuza'a ta kashe wani ɗan ƙabilar Banu Lay, saboda Banu Lay sun kashe musu nasu. To yanzu sun yi me? Sun ɗauki fansa. To kar yanzu su fake da abin da annabi ya yi jiya na yaƙan mutan Makka, su ce a shi kenan ai mun samu dama mu ma, duk wani wanda ya kashe mana namu ko wanda muke so mu yaƙa za mu iya yaƙansa cikin garin Makka. To shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hau kan dabbarsa ya taho da sauri ariyan ɗakin Ka'aba ya yi hutuba, yake cewa inna Allah habasa an makkata al-fil, ya ku mutane ku sani cewar giwaye sun zo za su shiga garin Makka, Allah ya kange su ya hana su. saboda kar su shigo garin Makka a zubda jini ayi ta'asa, sai Allah ya hana giwaye shiga, har ma ya aiko da tsuntsaye wanda sura ne su kutum aka saukar. Ana ba mu labari, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kaga wannan al'amarin su sai ya gama, labarin su ya kare. To shine annabi yake tuna musu cewa ku sani fa Allah madaukakin sarki ya kange giwaye daga shiga garin Makka, sannan mu kuma Allah ya ba mu iko da ni da muminai, ma'ana shi da sahabbansa, Allah ya ba su iko akan garin Makka jiya kenan sun yi me, sun yaki mutanen Makka. Yace to kar yanzu yakin da muka zo muka yi ya rude ku, ku dauka zubda jini a Makka ya halatta. Yace ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di. Yace ku saurara, zubda jini a garin Makka ba a halatta shi ma wani wanda ya gabace ni ba, duk al'ummun da suka gabata annabi ba wanda aka halatta masa ya zubda jini a cikin garin Makka. Sannan kuma al'umman da za su zo bayan annabi ba wanda aka halatta masa ya zubda jini a garin Makka. Kaga yanzu a yana gargadi ne makuza'a akan ta'asar da ta yi na zubda jinin wani da ta yi akan daukan fansa kuma a cikin garin Makka. Yake cewa lallai babu wanda ya halatta gare shi ya yaki garin Makka kafin ni, sannan bayan ni ma babu wanda ya halatta ya yaki garin Makka. To ni me yasa na yaki garin Makka? Yace ala wa innaha hallat li sa'atan min nahar. Yace ni ma sa'a daya ne aka halatta min na yaki a wuni, daga nan kuma ni ma bai halatta in yaki a Makka ba. Kaga kenan yanzu zubda jinin da suka yi sun yi babban laifi, saboda ba a zubda jinin mutum a garin Makka ko da fa yayi laifi. Annabi shi ma an halatta masa ne sa'a guda na wuni, saboda me? Saboda ya kakkata garin Makka daga dauda na shirka ya shigar da haske na tauhidi. Wannan yasa aka halatta masa yaki, in ba haka ba ai ba zai yi a shigar da tauhidin cikin garin Makka ba. To tun daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma tun daga wannan fathu Makka da aka yi, tun daga nan kuma Makka ba ta halatta a gare shi ya yake ta ba. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo Hudaybiya kuma na kusa da garin Makka. Asali sunan wata rijiya ce ake kiranta Hudaybiya, imma ko a ce Hudaybiya ko Hudaybiya, duk ya tabbata ayi shadda wa ya'un a ce Hudaybiya ana fadi, ko kuma a ce Hudaybiya ba tare da an yi shadda ba, duk ana gaya mata. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo area wannan guri, dan karamin gari ne, dan karamin kauye ne Hudaybiya ko Hudaybiya, asali sunan rijiya ne, sai aka kira kauyen gaba daya da rijiyar take da sunan wannan rijiya. To Annabi da yazo wannan guri, raƙumarsa ta kwanta ta ki tashi, sabansa suke mamaki suna ta tsawatan mata ta tashi suna ta tayi taurin kai. Annabi ya ce ba taurin kai tayi ba, abin da ya kange giwayen Abraha ta shi ya kange ta shine Allah madaukakin sarki, ya hana ta ta shiga garin Makka, saboda Allah baya so a zubda jini a garin Makka, saboda su mushrikai ba za su taba yadda Annabi ya je umra ba. Annabi kuma shi da sahabbansa gurgudan shawarin da Abubakar ya bashi, duk wanda zai fito na fito da su ya hana su yin umra za su yake shi. To kaga idan ya zama za su yake shi, mushrikai kuma ba za su bar shi ya shiga ba kenan, yaki zai auku tsakanin Annabi da mushrikai a Makka, Allah kuma baya son haka. To shi yasa sai Allah ya hana raqumar ta tashi. To lokacin da Annabi ya fadi ya fahimci haka, sai ce wallazi nafsi biyadi la yasalunani khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taytuhum iyyaha. Wannan nasu yana nan cikin Bukhari. Annabi da ya ga raqumarsa ta ki tashi, sai ce to na rantse da wanda raina ke haninsa. Waɗannan mutane suwa kenan? Mushrikan Makka, Quraishawa. Yace babu wani abu da za su tambaye ni, su nema daga guri na face na amsa musu, wanda suke girma maharamin Allah da shi. Ba abin da za su nema daga guri na, ko su gindaya mun wata ka'ida, ko ku su sanya mun wani sharadi, face na yarje musu, na mika musu wuya na sallama. Saboda yanda na fahimci yanayin ita wannan dabba tawa, al'amari ne daga Allah, ishara ce ake mun cewar kar in biye su yaki ya auku. To shine tun daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki mataki guda, cewa yanzu duk abin da za su yi, da tinkahon da za su yi, da takamar da za su yi, da gadarar da za su yi, da sharuɗa da za su ginda da ka'idoji, duk Annabi zai sallama musu. to anan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan yayi wannan lafazin sai tsawatar mata ta tashi sai ta tashi sai kauda ita daga area makka sai fuskantar da ita asalin cikin wannan kauye na Hudaybiya sai je can kasan Hudaybiya sai ya yada zango kenan dai har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da manufar ya samu ya shiga garin Makka ya umra amma ba da karfi ba zai shiga amma da fahimta tsakanin sa shi da waɗannan mutane to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa can kasan Hudaybiya abu na farko da ya fara yi shine sai ya aika ɗaya daga cikin sahabbansa ya je garin Makka ya samu manya-manya cikin Quraishawa ya shaida musu cewa annabi ba yaƙi bane kawo shi abun da ya kawo shi shine yazo dan ya girmama wannan daki su kuma duk mai girmama dakin Ka'aba ai suna maraba da shi to sahabinsa wanda ake kiransa Khirash ibn Umayya al-Khuzai shi annabi ya tura shi ya je Makka ya samu madaukaka cikin Quraisha shugabanni da jagorori masu fada aji ya isar musu da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam cewar annabi fa ba yaki ya kawo shi ba abun da ya kawo shi ya zo ya girmama wannan daki na Ka'aba wannan sahabi na annabi ya tafi ya je shiga garin Makka da ya shiga sai suka yi ta masa wauta da shiririta suka yi mata akan sa za su kashe shi to sai al-ahabish suka hana su wannan kabila da muka yi bayani akan su a baya wanda akwai yarjejeniya tsakanin su da Quraishawa sai suka hana suka ce bai kamata ku kashe shi ba dan aika ne dan aika kuma ba a kashe shi to wannan yasa dai basu saurare shi ba sakon da yazo da shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu tsaya tsamsin saurari wannan sakon ba suka masa korar kare sai da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ba annabi labari ce kaji abin da ya faru tsakanina da waɗannan mutane lokacin da naje gare su basu tsaya sun saurare ni ba ma sun yi ca a kaina za su kashe ni ba dan Allah ya kare ni da wasu daga cikin kabila ba sababin wasu daga cikin kabilun da suke cikin su al-ahabish to shine anan gurin aka zo gabar da zamu yi bayani akan ta ita ce aka kawo mana anan wanda ambaton sayyidina Umar zai zo wanda zai fito maka da yanda yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fil hudaybiya da nan ya fara kaman ya yanke wancan gaba da muka yi bayani a baya abin da ya shafi takaitaccen bayani dangane da wannan sulhul hudaybiya din ya yanke shi to mu kuma sai muka ga cancantar mu fito da shi dan a fahimci wannan sulhul hudaybiya ya akai abin ya faru ya akai abin ya kasance shi ma dai mun ambata ne a takaice amma bayani ne wanda yake da fadi yace wa fil hudaybiya da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam عمر ليبعثه الى مكه فيبلغ عنه اشراف قريش ما جاء به الحديبيه kaga anan gurin kawai an yi cutting din abin da ake bukata ne wancan bayanan da muka abadi sai aka bashi yace al-hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina umar Allah yarda da shi kaga kenan wannan zai fito mana da yanda sayyidina umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya kira Sayyidina Umar li yab'athahu ila Makkah dan ya aika shi zuwa ga Makka me zai sa Annabi ya aika shi zuwa ga Makka saboda mutumin farko da Annabi ya aika zuwa ga Makka muka ce shine Khirash ko sunan yana da dan wahala saboda ba a saba da shi ba Khirash ibn Umayyah al-Khuzai shine mutum na farko da Annabi ya fara aikawa lokacin da ya isa kasan Hudaybiya da raƙumarsa da ya fahimci Allah madaukakin sarki ya musu ishara kar su shiga Makka ba alheri to shine da yaje kasan Hudaybiya ya aika wancan Khirash daya daga cikin sahabbansa da yaje suka masa korar kare ma suka kusa su kashe shi to shine bayan nan sai annabi ya kira sayyidina Umar bayan wannan sahabi nasa ya dawo ya mayar masa da abin da ya faru tsakaninsa da Quraisha ba su tsaya sun saurari sakon annabi ba sannan kuma sun yi yunkurin kashe shi ba dan an hana su ba suka masa korar kare to shine annabi bai daddara ba yaga ya kamata ya sake samun wani wanda yake da izza yake da kwarjini wanda in ya sauka ga Quraisha bayan da suka iya da shi ya aika shi ya je isan musu da sakon sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Umar liyab'athahu ila makkata dan ya aika shi zuwa gurin mutan makka fayuballigha anhu ashrafa quraish ma da'a bihi yaje ya isar wa madaukaka cikin quraisha abin da ya ka annabi ba yaki bane ka annabi abin da ya ka annabi shine zo yayi umra yazo ya girmama dakin Allah madaukakin sarki to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina umar fa qala ya rasulullah sayyidina umar da yazo sai ya ce ya manzon Allah inni akhafu quraishan ala nafsi ni ina tsora cewa kaina makircin quraishawa saboda quraisha sun san waye umar yace wa laysa bi makkata min bani adin bin ka'b ahad yamna'u sannan cikin kabila ta kabilar banu adi umar ya fito da kabilar banu adi kamar yadda muka sani kabilar quraisha kabila ce babban da karkashin ta akwai kananun kabilu masu tarin yawa daga cikin kananun kabilun quraishawa akwai kabilar banu adi kabilar da sayyidina umar ya fito daga cikin ta yace a cikin garin makka cikin yan kabila ta kabilar banu adi babu wani wanda zai iya zuwa ya kare ni ba za ma su yadda su zo su kare ni ba saboda sun san tsanani na wa kafirai da mushrikai yace wa qad arafat quraishun adawati laha wa ghilzati alaiha su kuma quraisha sun san irin adawar da nake musu sun san irin gaban da nake da su quraishawa ba wai musulmai ba mushrikai inda a sayyidina umar ai atake zai ce ya rasulullah ba ni dama inda ki wuyansa yanda yake musu zafi yake tsananta musu suna da masaniya akai shine anan yake an karar da annabi yace ya rasulullah quraishawa tabbas suna sane da irin adawa da kiyayya da gabar da nake musu sannan kuma sun san irin tsanani da tsanantawa da nake a gare su in har ka aika ni abun ba zai da dadi ba sai ce amma ga shawari walakinni adulluka ala rajulin a'azza biha min Uthman minni yace walakinni adulluka ala rajulin a'azza biha minni Uthman ibn Affan yace sai da ya rasulullah ga shawari ka aika mutumin da yafi ni kwarjini yafi ni izza ka aika shi yafi akan ka aika ni shine Uthman dan Affan yafi ni daukaka da kwarjini da farin jini da haiba a idan quraishawa in ka aika shi kaman sakon zai isa yanda ni za su hayayya komin shi ba za su hayayya komasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gamsu da shawarin sayyidina umar annabi ba a bashi shawari kyakkyawa yayi watsi da shi kuma annabi shi ma ya hararo haka ya san tabbas irin kiyayyar da sayyidina umar yake yi wa mushrikan quraishawa da gaba da yake da su da kuma yanda yake da zafi a kansu yasa idan an zo shawari zaka ji in dai akan mushrikan makka ne shawarin sayyidina umar yana da kaushi sosai yanzu lokacin da aka dawo daga yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shawarci abubakar da umar umar me ya shawarin sa duk aka shi su amma sayyidina umar sayyidina abubakar sai ya ce a kyale su a karbuta saboda watakil akwai fatan nan gaba su zo su musulunta musulunci ya amfana da su sannan kudin da za a karba kuma za a iya karfafan daular musulunci da shi wannan shine shawarin sayyidina abubakar amma shi kuma sayyidina umar yana ga babu wata kawai duk abi afin la kawunan su to sun san irin zafin sayyidina umar a gare su to annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina umar ya bashi wannan shawari sai karbi shawarin sayyidina umar fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan فبعثه الى ابي سفيان واشراف قريش يخبرهم انه لم ياتي لحرب to da sayyidina umar ya bada shawari wa annabi akan annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya aika shi ya aika sayyidina usman to annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbi wannan shawari na sayyidina umar sai kira sayyidina usman Allah ya yarda da shi fab'athahu ila abi sufyan sai ya aika shi gurin abi sufyan abu sufyan da yake na cikin madaukaka na quraishawa wa ashrafi quraish da madaukaka cikin quraishawa annabi ya aika usman gurin abu sufyan da sauran madaukaka cikin quraishawa yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harb
ya je ya ba su labarin cewar annabi ba wai da niyyar yaki yazo ba ba ya zo garin Makka bane da niyyar yaki wa inna ma jaa za'iran li hadha albayt dalilin da ya kawo annabi shine yazo ya ziyarci dakin Allah wa mu'azziman li hurmatihi sannan kuma yazo ya girmama harami na Allah madaukakin sarki yazo ya girmama gurin da Allah madaukakin sarki ya bashi alfarma ya masa kima ya masa daraja to anan sai sayyidina Usman ya tashi kaga shi yana ya san matsayin sa a gurin mushrikai saboda duk da cewa shi musulmi ne amma mushrikai suna ganin kimar sa suna ganin kimar sayyidina Usman dan gabanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira daga garin Makka ya dawo Madina tabbas sun san kiman sayyidina Usman har bayan ma ya musulunta to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sai zamanto akwai wani abin nan salo na magana wanda kusan suka dauki abun kaman ma waka wanda ya shahara a bakin Larabawa sawa'ul Larabawa na Makka ko kuma Larabawa na Madina wanda idan da misali dan mata ya tashi yana kuka ya furnace ta cikin dare ai kun san wani lokaci uwa takan daga da tana rarrashin sa har ta yi ta waka ma wannan al'ada ne na kowace al'umma amma kowace al'umma da irin nata to idan suna rarrashin ƴaƴan su a lokacin da suke rigima suke kuka waƙar da suke yi ita ce uhibbuka warrahmani hubba quraishin li usmana uhibbuka warrahmani ina son ka ya kai dana na rantse da mai rahama hubba quraishin li usmana irin soyayyar da quraisha suke wa usman quraisha suna son usman saboda mutum ne mai kyauta kamar ruwan shuka to sai zamanto har kafuran ma suna dagawa usman kafa to shi yasa ya zama shi an kai aika shi ba za a samu matsala ba sabanin wani wanda ba shi ba to shine sayyidina Usman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi da wannan lafazi kan ya je ya ba su labari cewa ba yaki bane ya kawo shi ya zo ne dan ya ziyarci dakin Allah kuma ya girmama dakin Allah sai ya fita ba bai wata ba ya tafi garin Makka gabanin ma ya shiga garin Makka sai ya hadu da wani mutum wanda ake kiransa Abanu bin Sa'id bin al-As yana cikin mushrikai na Quraishawa Abanu bin Sa'id bin al-As da ya hadu da sayyidina Usman sai ce ina za ka je sai ce zai je gurin mushrikan Makka ne madaukaka ya isar da sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a take yana kan dabbarsa shi wannan mutumi sai ya sauka sai dora sayyidina Usman akai gashi ba musulmi bane mushriki ne sai yake cewa kuma shi sayyidina Usman yanzu ya shiga karkashin amincinsa da kulawarsa kar wani ya taba shi da sharri ya tambaye shi ina zaka je ce zai je ida sakon annabi gurin manyan mushrikan Quraishawa ya raka shi suka tafi suka je suka samu Abu Sufyan da sauran mushrikai a Andiya gurin da suke taruwa su yi meeting su tattauna su daura aure duk wani muhimmin abu da ya shafe su anan suke taruwa su kulla sayyidina Usman ya je isan musu da sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce to ba wani abu kai mun maka alfarma kai kadai je kai dawafi jikin dakin Ka'aba mun daga ma kafa kun ga kenan shi sayyidina Usman yana da kima har yanzu a gurin su duk da cewa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya musulunta suka ce mun daga maka kafa mun ma alfarma kai kadai kenan alfarman ma ba su yi wa annabi ba amma shi sun masa je ka kai dawafi ya ce a'a ban isa in yi dawafi ba annabi bai yi ba to anan sai suka hana shi fita suka rike shi ba wai sun rike shi ba ne da zimmar su cutar da shi saboda ai yana karkashin aminci da amana na wannan mutumi da ya taho da shi su kuma matukar mutum ya nemi alfarma to basa kin wannan alfarma tasa to shi yanzu ya nemi alfarman cewa sayyidina Usman ya zama karkashin amincinsa da kulawarsa to koda bai nemi alfarman ba ma ba su cutar da sayyidina Usman ba saboda yana da daraja yana da kima a gurin su to duk da haka dai sai suka hana shi ya fita suka rike shi su ga me annabi zai yi. To kun san yanda jita-jita yake yawo. To sai labari ya koma annabi cewa ai an kashe Sayyidina Usman. Shine matsalan ka ji labari ya iso maka kuma take ka dau mataki ba tare da ka kai bincike akan menene tabbacin labarin ba shine in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. To annabi duk da dai bai dau mataki ba sai ne sahabbansa su yi masa sulhu shine aka kira wannan sulhun da me sulhul hudaybiyya sulhu da aka yi na hudaybiyya wanda kuma an kira sulhun da sulhul maut. Annabi ya nemi su masa mubaya cewar sai sun dau fansan jinin Usman matukar an kashe Usman kaga kenan yanzu annabi bai tabbatar ba bai yanke hukunci ba amma ya sa yayi sharadi yace matukar sun kashe Usman to sai inda karfin sa ya kare koda zai kare da shi da sahabbansa to shi yasa sai aka kira sulhun da sulhul maut an kira shi da sulhul hudaybiyya an kira shi da kuma sulhul maut wato sun yi sulhu ko mubaya'atul maut sun yi mubaya'a wa annabi akan mutuwa akan za su mutu in dai akan jinin Usman ne sai kowa ya kare duk suka zo suka yi mubaya'a wa annabi sai aka kira mubaya'an da mubaya'atul maut shi kuma sulhu da aka zo aka yi nan gaba wanda za mu ga ishara akan sa aka kira shi da sulhul hudaybiyya to anan yanzu an bayyana wa mushrikai menene manufan annabi da su suna ga kama annabi ya zo da wata manufa daban ba wai dan ya girmama dakin Ka'aba ba tunda ai an saba ya yake shi ya yake su to suna ga dai zai wahala annabi ya shiga ya fita haka salin alim to amma yanzu da annabi ya tura dan aikensa ta Kanas ta Kano ya je isan musu da manufofin annabi sun yadda sun amince cewa eh ba yaki bane ka annabi to amma duk da haka ba su daddara ba sai suka aiko su ma dan aikensu ya je samu annabi a Hudaybiyya inda yake mutum na farko da suka aika shine Budayl ibn Warqa wannan yana cikin su suka aika shi cikin dandazo ba su aika shi kadai ba dandazon kuma da makamai da raquma wai ko da za ta je ta zo duk abin da zai je ya zo dai sun fita da shi suka tura shi shi Budayl ibn Warqa ya tafi da shi da ƴan kabilarsa shi da ma yana daga cikin kabilar Banu Quza'a to sai suka tura shi da ƴan kabilarsa suka rike makamai aka ma hada su da matansu da ƴaƴansu ta yanda duk yanda ta je ta zo ba za su gudu ba tunda in ka san akwai iyalanka ina zaka gudu ka je to in ka gudu ma kai guduwan banza dole sai inda karfinka ya kare zaka tsaya ka bada kariya iyawarka wa iyalanka to sai aka hada su da iyalansu da ƴaƴansu da dukiyarsu raquman su duka aka hada su je samu annabi su ji tabakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma manufofin su guda uku ne na tura wannan dan aikana su manufar su ta farko idan ya je ya ga yayin karfin annabi sallallahu alaihi wasallam manufar su ta biyu ya ga yayin shirin annabi shin yayi shiri ne na yaki ko kuma yanda ya aiko dan aike cewar yazo ne dan ziyarci dakin Allah ya girmama dakin Allah haka ne ko kuma yayi shiri irin shiri na yaki sai manufar su ta uku kuma su hana annabi shigowa a wannan shekara kaga wannan zai nuna wa duniya cewa ai sun isa tunda in har suka bar annabi ya je shiga kenan ya fara samun galaba a kansu tunda zai shiga makalan sanda ya ga dama to amma in suka nuna ikon su suka hana shi ya shiga bana suka ce sai badi kenan dai har yanzu suna da buwaya suna da iko suna da tacewa to waɗannan su ne manufofi guda uku da suka sanya suka aika wannan dan aike zai samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Hudaybiyya wannan dan aike nasu ya kama hanya ya je samu annabi sallallahu alaihi wa sallam a Hudaybiyya da ya isa ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam to abu na farko da aka fara yi bayan isansa sai ya yi bayani wa annabi da ya isa bai karasa da wannan dandazon ba dabara ya yi sai ya bar su a can saman Hudaybiyya annabi yana kasan Hudaybiyya shi kuma da ya zo sai ya bar su a saman Hudaybiyya sai ya iso shi kadai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso sai yake ga annabi cewa ba shi kadai ya taho ba ya taho da dandazo mutane kuma suna dauke da makamai sannan kuma sun taho da iyalansu da dukiyarsu ma'ana dai idan ma annabi akwai wani nufi da yake da ita shi ya sani su ma fa a shirye suke sai annabi ya ce masa to saurara yace ka sani lallai mu fa bamu taho dan mu yaki ba bamu taho dan mu kashe wani ba ko mu yaki wani ba sai dai mun fito da nufin mu zo mu yi umra yace kai Quraysh da za ta kwantar da hankalinta ta bi ta daga hankalinta akan wannan al'amari da Allah ya dauko ni ya aiko ni da shi da ta nitsar da zuciyarta da asarar da take ta yi duk da ba ta yi ba tunda ana ta kashe musu mutane yace duk ta daga hankalinta yaki duk ya karar da al'ummarta tunda duk yawanci yakin da take tsakaninta da annabi ita ake kashewa ai a yaki ɗaya ne kawai ta yi galaba kan annabi yakin Uhud amma an kade da yakin Uhud duk yakukkuwan da suka yi ta yi da annabi annabi sai ya kashe wasu ya kama wasu to shine annabi yake nuna jimaminsa akan rashin tunani irin nasu yace Quraysh da ta nitsar da zuciyarta ta kwantar da hankalinta da wannan al'amari mai sauki ne ta koma gefe katta yake ni ni ma bazan yake ta ba kai ta bar ni tsakani na da sauran laraba ta zuba mana ido idan har nayi galaba akan su shikenan ta zo ta karbi abin da nazo da shi me zai ragu a tare da ita in kuma suka yi galaba a kaina shikenan dai ita ba ta wahala ba duk inda aka je aka zo ita dai duk inda ta fadi shani ta zuba min ido katta furnace ni katta tsangwame ni ta koma gefe ta zauna ta sa ido me yasa annabi yake fadin wannan annabi ba Quraysh kuma dan su ne dangin su ne to idan suna da wayo su sa masa ido mana su bar shi tare da sauran larabawa su gani yaya abin za ta kaya idan yayi nasara tunda dan su ne dangin su ne abin da yazo da shi su zo su karba me zai ragu tare da su idan kuma su suka yi nasara akan sa shikenan su dama ba su ma sa aka ba ba su wahala ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan bayanai ma wannan dan aice na Quraishawa wanda muka ce sunan sa Budail ko Budail bin Warqa to sai zuci sai jikin sa sai yayi sanyi shi wannan dan aiken da ya zo a fusace har yana tsoratar da annabi cewa ya taho da dandazo suna dauke da makamai da tarin dukiya sai annabi ya ce masa shi ba yake ya kawo shi ba ya zo ne dan yayi umra yace ka ganmu duka sanye da ihrami yace kuma ban fito da nufin in kashe wani ba na fito ne dan in girmama dakin Ka'aba yace kai kai ton Quraishawa duk yaki ya karar da su ya raunata su kullun shirin su shirin yaki da yanzu sun yi wani muhimmin abu amma duk sun kare a yaki an kashe su sun yi asaran dukiya amma ba su daddara ba ina ma da za su koma gefe su samu ido su banni tare da sauran larabawa idan sun yi nasara a kaina shikenan su dama ba su wahala ba in kuma ni nasara akan su zo su karbi abin da nazo da shi to wannan bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ratsa zuciyan wannan dan aike da Quraysha suka turo sai juya bai kara wata kalma ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama waɗannan bayanan sai juya gabanin ya juya annabi yake ce masa tunda ni nazo ne da nufin in zo in yi aikin umra in har suka yi yunkurin hana ni yace na rantse da wanda raina ke hannunsa zan yake su akan wannan al'amari nawa wani al'amari addinin musulunci da yazo da shi har sai sun fahimce shi ko kuma ni in koma ga Allah wato a wannan tafarkin sannan kuma ka tabbatar musu ko su ki ko su so Allah sai ya tabbatar da wannan al'amari ma'ana addinin musulunci da Allah ya aiko shi da shi to wannan dan aike da yaji waɗannan bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba wani abu bai ƙara komai ba banda cewa annabi dai insha Allah zan je in isan musu wannan sako naka zan je in isan musu jikinsa sai yayi sanyi ya fahimci tabbas annabi ba da nufin yaki ya zo ba to da ya juya ya je ya samu tawagar da aka turo shi tare da ita sai ya ce mu tafi da suka je sai suka isar wa Quraysha cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba wai ya zo da nufin yaki bane gashi manufofinsa ya zo ne dan ya girmama dakin Ka'aba sai suka ji irin sakon da dan aiken annabi Uthman ya zo da shi irinsa shi ma dan aikensu ya zo da shi babu bambanci to anan kafin su yanke hukunci sai wani daga cikin su ana cewa masa Urwatu bin Mas'ud As-Saqafi sai zumbur sai tashi sai ce ku dai tsaya bari in sake zuwa kenan dai har yanzu dai basu daddara ba yace bari in sake zuwa in je in same shi ya fita yaje ya samu yaje ya iske annabi to shi kuma yana zuwa ma yanayin da ya ga annabi da sahabbai sai karyan masa da zuciya mun yi bayanin sa a baya da yazo kawai sai ya tsira wa sahabban annabi ido yana mamakin su idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana zaka ga sun yi tsamdaran su kaman gawa a gaban annabi ba wanda yake motsi suna sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya musu umurni da rawar jiki zaka ga sun tashi suna aiwatar da umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi yayi kaki za su yi ta miƙo hannu kowa yana Allah Allah kakin ya fada hannunsa ya mulke fiskarsa da gangan jikinsa idan yana alwala kaman za su kashe junan su kowa ya samu rabonsa daga ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan abu sai shi kuma ya buga masa zuciya yayi mamaki in yana magana da annabi sai ya sa hannunsa yana kama gemun annabi Mughira bin Shu'ba sai ya sa bakin takobinsa sai buge hannunsa nisantar da hannunka daga gemun annabi yanda dai suka ga yanda ya ga sahabban annabi suke girmama annabi abin ya sanyaya masa zuciya to shi ma sai ya koma gurin mutan Makka sai ya ce kai mutane na gaskiya ni tunda nake a rayuwata ban taba ganin mutumin da mutanansa suke girmama shi kamar yadda naga mutanen Muhammadu suke girmama Muhammadu ba yace na shiga fada fada komin isada tinkahon fada da fankamanta da isatta da karfinta da ikonta banga ana yi wa sarkin wannan fada kamar yadda naga ana yi wa Muhammadu ba yace na je fadan Kisra na je fadan Kaisar na je fadan Najashi waɗannan sarakuna guda uku a wancan lokaci ba sarakunan da suka kai su isa da tinkaho da fankama da mulki yace din nabiya waɗannan fada fada daban-daban banga ana girmama su kamar yadda naga sahabban Muhammadu suna masa ba yace idan ya umurce su zaka ga jikin su na rawa wajen aiwatar da umurninsa idan yana alula kaman za su kashe kansu wajen kowa sai ya samu rabonsa a ruwan alwalarsa idan yana magana za su yi tsamdaransu suna saurarensa sannan ɗaya daga cikin su ba zai kafa masa ido cikin ido ba saboda kwarjininsa a gare su to shi wannan sakon ma da ya tafi bai zo da shi ba wani abu ne ya ja hankalinsa daban sai aka ce Hulais sai aka ce to a tura Hulais da shugaban Ahabish a tura shi ya je shi kuma a ga da wace sako zai zo ko da wace natija zai dawo Hulais shi ma sai ya tashi sai tafi zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Hudaybiya annabi da ya hango shi yana tahowa kafin ya iso sai ya ce wancan mutumi da yake tahowa yana cikin mutanen da suke girmama al'amarin hadaya mu kuma mun taho da abin hadayan mutun da umra za mu je mu yi ku koro su ya gansu kuma kuna talbiya yana isowa sai aka koro abin hadaya sai suka fara labbaik allahumma labbaik yana gani ko magana bai ba sai ya juya ya koma ya ce musu kai mutanen nan ina ga bai cancanta hana su shiga Makka ba saboda sun zo da nufin su girmama ɗakin Ka'aba naga dabbobi an musu alama na hadaya ne kuma suna talbiya bai kamata mu hana su ba sai suka ce kai da Allah ba gidaje dan kauye zauna to shine sai aka tura Mikran bin Habs aka ce ya je shi kuma mutum ne tankwararren mutum shi kan ana ga in ya je zai dawo da natija aka tura shi ya tafi annabi yana hango shi ya ce kai ga wani fasiki nan an turo mana da yazo aka yi ta kai kawo ya fada annabi Quraisha sai suka ga ya zauna da yawa ya dade har suka tsorita cewa karfa a jefa Muhammadu ya kashe shi saboda tankwararren mutum ne to shine sai suka tura Suhail bin Amru annabi da ya ganshi sai ya ce kad sahalallahu amrakum Suhail ai tasgiri ne na sahal sahal mai sauki ko suna yana da tasiri akan ma'abocinsa. Annabi da ya gaishe sai ya ce, to alhamdulillah al'amarinku yanzu zai sauki. To da yazo sai suka haɗu da wannan su biyu, Mikran bin Habs da Suhail bin Amru, yanzu sun waye gari su biyu a matsayin ƴan saƙon Qurayshawa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya. To da suka iso, abu na farko da aka fara yi shine shi Suhail da yazo sai ya ce, yanzu tunda kai ba da niyan yaki ka zo ba, ka zo ne dan ka girmama wannan ɗaki ka ziyarce shi ba matsala, to amma dole yanzu mu zauna mu yi ka'idoji da sharuɗa tsakaninmu mu da kai. Wannan ka'idoji da sharuɗan da za a ƙulla shi zai nuna wa Larabawa cewa har yanzu da sauran izzarsu, ma'ana ba su bar Annabi yayi gaban kansa ba. Annabi ya ce ba matsala, tunda ai in ba a mance ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da taguwarsa ta tirje ta kita fuskanci Makka, me yace? Yace wallazi nafsi biyadi la yasalulani khuttatan ya yu'azzimuna fiha hurumati llahi illa a'taytuhum iyyaha. Wannan shine lafazin da Annabi. Annabi yace babu wani abu da za su nema daga gurinsa, babu wani sharadi da za su gindaya masa ko ta ka'ida da za su sa masa wacce suke fito da ita a matsayin suna nuna cewa suna girmama haramin Allah da ita, face Annabi ya amsa musu. To shine yanzu da shi Suhail ya nemi a sa sharuɗa da ka'idoji, Annabi ya ce bismillah. Tunda dama ya dau alƙawari da ya ga taguwarsa ta kita shiga garin Makka, ya ce to duk abin da suka nema daga gare ni zan amsa musu, zan sallama. So da aka zo, Suhail ya ce a kawo abin rubutu. Aka kawo abin rubutu, Annabi ya nemo masu rubutu suka zo. So yanzu Annabi ne zai na shifta, mai rubutun Annabi yana rubuta. Abu na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta shine ya ce wa mai rubutunsa, ka rubuta bismillahir rahmanir rahim. Mai rubutun Annabi zai rubuta, sai Suhail ya tanka ya ce ammar rahmanu ma adiri ma huwa. Ya ce in an ce rahman ban san waye rahman ba, ban yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba, sai dai a rubuta bismikallahumma, amma kar a rubuta bismillahir rahmanir rahim. Shi bai san wane ne rahmanir rahim ba, a dai rubuta bismikallahumma da sunanka ya Allah. Kar a rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai tausayi mai jin kai, kar a rubuta, bai san rahmanir rahim ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsala, a rubuta bismikallahumma. Tunda Annabi ya ce ba za su tambaye shi wani abu ba, face ya amsa musu. Sai abu na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mai rubutun sa ya rubuta, yace ka rubuta hadha ma qada alaihi Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakaninsa da shi da mushrikan Makka. Sai yace a'a, yace law kunna na'lamu annaka rasulullah ma sadadnaka 'anil bait wala qatalnaka. Yace bai da rubuta rasulullah ba, sai dai a rubuta Muhammad bin Abdullah. Yace da mun yadda cewa kai manzon Allah ne, da mu hana ka shiga Makka ba, da ba mu yake ka ba, sai dai abin da na yadda a rubuta shine a rubuta Muhammad bin Abdullah, kar a rubuta Muhammadur rasulullah. Annabi yace ba matsala, a rubuta Muhammad bin Abdullah. Shi mai rubutun Aliyu dan Abi Talib har ya rubuta Muhammadur rasulullah. Suhail yace bai yadda ba, da ya yadda rasulullah ne da ba su yaki Annabi ba, da ba su hana shi shiga Makka ba. Annabi yace ba matsala, a goge rasulullah, a rubuta Muhammad bin Abdullah. Ali yace kai ba zai goge rasulullah ba. Annabi yace a nuna masa inda rasulullah yake, aka nuna masa, tunda baya rubutu ba karatu, sai sa hannunsa mai albarka sai shafe rasulullah, yace a rubuta bin Abdullah, sai aka rubuta Muhammad bin Abdullah. Yace wallahi inni la rasulullah wa in kadzabtumuni, yace na rantsa da Allah ni ko manzon Allah ne, koda kun karyata ni, koda ba ku yadda ni manzon Allah bane, na rantsa da Allah ni manzon Allah ne. Sai abu na uku, Annabi yace ala an tukhallu bainana wa bainal baiti fanatufu, akan za ku bar mu tsakaninmu da ɗakin Ka'aba mu je mu yi dawafi. to anan Suhail sai yace wallahi la tatahaddathu al-arabu anna ukhidna dughtatan yace a wallahi ba za mu barka ka shiga ba banakan ba za mu yadda ba dan laraba za su je su taɗi su ta yaya ta tsakanin su cewa da ƙarfi ka zo ka shiga makka bayan da muka iya da kai ba mu yadda ka shiga bana ba sai dai bai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani abu a rubuta baɗi din to wannan abu yana ta dukan zuciyar sayyidina Umar abun bai masa dadi ba ta yaya za a yi sun riko abun hadayen su sun yi niyya suna dab da shiga makka kuma mutanen nan su je su ce ba za su zo su ce ba za su shiga ba sai baɗi kuma annabi ya yadda abun ya dake zuciyar sayyidina Umar to wannan din ya kunshi maganan annabi cewa wallahi la yasalunani khuttatan yu'azzimuna biha hurmatillahi illa ataitu tunda tun lokacin da annabi ya ga taguwarsa ta kwanta ta ki tashi yace duk abin da suka tambaye ni zan amsa musu to sai abu na gaba shi Suhail ne ya bijiro da shi sai yake cewa daga cikin sharuɗan da zamu yi da kai babu wani namu da zai zo gare ka koda kuwa ya shiga addinin ka face ka mai da shi gurin mu annabi yace na yadda Sayyidina Umar wannan abu ya taba masa zuciya ya ji zuciyarsa tana ta farfasa ta yaya za a yi mutun ya fito daga Makka cikin mushrikai ya musulunta yazo kuma a mai da shi gurin su zuciyar Sayyidina Umar kaman za ta fashi ransa ya baci da wannan ka'ida kuma ya ga annabi ya karbi ka'idar sannan ka'ida ta hudu duk wanda ya fita daga gurin ka ya Muhammadu ya taho gurin mu karka hana shi kun ga akwai son kai a abun ko sun ce wanda ya fito daga gurin su yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi kar ya karbe shi amma idan daga gurin Annabi ya fita kar Annabi ya hana shi ya bar shi ya tafi gurin su kaidoji guda hudu suka ginda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Annabi din yace ya yadda duka aka rubuta to shine anan gurin yake yi mana bayani yace wa ba'da al-ittifaq ala mu'ahadati sulhi wa qabla tasjili wasa'iqaha ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة وقوية لهذه الاتفاقية bayan an samu yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wakilan mutan makka akan sulhu da aka cimma gurgudan wasu sharuɗa da aka gindaya yanzu an samu yarjejeniya duk abin da suka bijiro da shi annabi ya sallama ya karba kuma yanzu za a rubuta tunda ne rubutun annabi ya rubuta su ma za a rubuta a ba su copy su tafi da shi daga cikin sharuɗan za a tsaida yaki tsakanin mu sharadi na ko kuma ka'ida da suka cimma na biyar kenan za a tsaida yaki tsakanin su su ba za su yaki annabi ba annabi ma ba zai yake su ba sannan duk wani wanda yaga zai hada kai da annabi yazo ya hada kai da annabi ba matsala duk wani wanda yaga zai hada kai da su yaje ya hada kai da su ba matsala yanzu za a tsaida yaki na tsawon shekaru nawa a nassi na hadisin dai na hadisi bai ambata mana adadin shekarun ba to anan ne yasa malamai suka yi ta sabani wasu malaman suka ce shekarun da aka ayyana za a tsaida yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutan makka shekaru 10 ne wannan imam malik ya tafi da wannan cewa su ne adadin shekarun da aka sanya za a tsaida yaki tsakanin annabi da shi da mushrikai wasu daga cikin malamai kuma suka tafi kan cewa shekaru 3 ne bai kamata a tsaida yaki tsakanin mushrikai da musulmai da ya haura shekara 3 ba wasu kuma suka ce shekaru 7 an dai samu sabani na malamai saboda nassin hadisin bai ayyana mana ba ina ga saboda kurewar lokaci zamu jinkirta wannan bayani har sai Allah kai mu mako na gaba idan muka zo zamu ga tunda mun yi bayani cewar musamman ka'idoji ko sharuɗa guda biyu da suka gindaya wa annabi cewar ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka bana ba sai baɗi wannan yana ya kona zuciyar sayyidina Umar ka'ida ta biyu da suka gindaya annabi sharadi na biyu cewar duk wanda ya fito daga gurin su koda ya musulunta kar annabi ya karbe shi sharadi na uku wanda ya fita daga gun annabi zai tafi gun su kar annabi ya hana shi to waɗannan abubuwa sun bugi zuciyar sayyidina Umar to wani martani sayyidina Umar ya mayar akan waɗannan ka'idoji da sharuɗa za mu jinkirta sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته